الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamal alqur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mun kwana a ƙarƙashin aya ta 232 a cikin karatunmu na suratul Baqara. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 233. Mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce: walwalidatu, mataye waɗanda suka haifa muku da ɗiya, yurdi'ina auladahunna, su shayar da ƴaƴansu, aili yurdi'ina auladahunna, su shayar da ƴaƴansu, haulaini kamilaini, shekaru biyu waɗanda suke cikakku, amaini kamilaini, shekaru biyu waɗanda suke cikakku, sifatun mu'akkidatun, wato kamilaini sifa ce wanda take mai ƙarfafa haulain, wato shekaru biyu waɗanda suke cikakku. Zalika, wannan shayarwa da za a yi shekaru biyu cikakku, liman arada, wato ga waɗanda suke nufi ne an yutimmar raba'a, su cika shayarwa, wato ga matar da take nufin ta cika shayarwa ne, shine za ta shayar shekaru biyu. Wala ziyadata alaihi, babu ƙari a kan shekaru biyu. Idan ya zamanto yaro an haife shi ya shekara biyu yana shan mama, to za a yaye shi ne, ba za a bar shi ba ya ƙara watanni a kan shekara biyu. Shekara ɗaya da wata uku, yana ɗan wata 15 ko yana ɗan wata 16 ko 17 har zuwa 20, duka wannan ana yaye lafiya ƙalau. Idan ya zamanto mama bai ishe shi ba, to za a ƙara mai wata uku zuwa wata huɗu, ya zamanto ya cika shekara biyu daidai, ya cika wata 24. To yanzu a wannan lokacin ba za a ƙara mai na da 5 ba, ko da ba zai yi haƙuri ba. Idan an yaye shi, to dai haƙuri za a ba shi. saboda yaro idan aka ce idan aka yaye shi ba za a ganshi yana kuka ba to har abada ku ba zai yayi ba dole sai an yi mai yaye an bashi hakuri an lallashe shi da sauransu sannan kuma daga baya shi da kanshi ya dinga kyamar mama Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa alal mauludi lahu to ya zamanto wajibi akan wanda aka haifa wa yaro shine ayil abi ya zamanto wajibi wa yajibu alal mauludi lahu yana wajaba akan wanda aka haifa mushi wannan yaro ayil abi shine mahaifi to ya zama wajibi akan shi rizquhunna wato ciyar da su waɗannan mata waɗanda suka haifa mushi ƴaƴa ai ida'amul walidati ciyar da waɗannan mata waɗanda suka aihu wa kiswatuhunna da tufayatar da su alal irda'i akan shayar mushi da yara da suke yi idza kunna mutallaqatin idan waɗannan mataye sun kasance ababan sakare madajin su sun rabu da su to wajibi ne akan waɗannan madajin su ciyar da su su shayar da waɗannan matayen su tufayatar da su bil ma'rufi gurgurdan karfin su idan miji suna tare da matar shi tana dauke da ciki shikenan sai suka rabu da ita to bayan ta aihu yanzu wannan wajibi ne akan miji wanda aka mai aihuwa ya ciyar da wannan matar ya shayar da ita ya tufayatar da ita lokacin da take cikin shayar da ɗansa gurgurdan karfin sa ba wai kudin yaro ba za a yi na shayar da yaro dala 100 kullum a kudin abincin ta za a yi magana yanzu a kullum da ita da yaron ta za su ci nawa za su ci jika jika to a kowane wata zai dinga bada jika 30 idan da sallar azumi da talayya lokacin tana gidan shi yana mata dinki to yanzu ma hakuri zai yi mata dinkin saboda tana shayar mai da yaro amma ba za a ce ba kudin yaro ne kawai za a biya na shayarwa mun gane da kyau shine to ya zamanto wajibi alal mauludi lahu akan wanda aka haifa mu wannan yaron shine mahaifi rizquhunna ya ciyar da su waɗannan mataye waɗanda suka haifa mai ƴaƴa wa kiswatuhunna da kuma tufayatar da su alal irda'i wato akan shayar mai da yaron shi da suke yi idza kunna mutallaqatin idan suka kasance ababan saki ne su matan saki wanda yake ba'ini wanda babu komai a cikin sa amma saki wanda yake ana iya mai raja'i to yanzu wannan ba wajibi bane akan shi ba da ladan shayarwa an gane ko bil ma'rufi gulgudan karfin shi wannan miji din ai bi qadari taqatihi gulgudan karfin sa wani Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mishi abun hannu wani kuma ana nan ne dai dutse ne hannun riga yau ya ci gobe bai ci ba yau an samu gobe ba a samu ba to kowa sai ya bada gulgudan karfin sa in a lokacin tana gidan shi ana samu wa shinkafa ne rabin kilo a wuni da ita a lallaba da wannan ma to haka ne idan tana gidan nasu iyakacin kokarin sa zai ba za a kallafa mishi ba sama da karfin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tukallafu nafsun ba a dora wa rai wata doka daga cikin dokoki illa wus'aha face dai gurgurdan karfin ita wannan rai din illa baqata ha face dai gurgurdan karfin ta gurgurdan abinda ita wannan rai za ta iya aikatawa na umarni to wannan za a kallafa mata amma dukkan abinda yafi karfin rai ba za ta iya bayin shi to Allah subhanahu wa ta'ala bai kallafa wa bil adama ba za a ce mishi ba to yanzu tunda dai ka sake ta ka san kuma tana shayar maka da yaro to yanzu dole ne a kullum roti za a raka kawo mata a kullum sai ka je ka siyo mata kaza ban karariya ko ka diba soyayyen nama na jika uku ka kawo amma in ba haka ba to za a maida maka danka shi kuma a kullum da a gidan shi sai a yi kwana 20 ma ba a ci ba nama ko na miya ba wadancin roti ba shi bai ma san ban roti da aka ce roti ta mai roti roti ya ce rigar yara ce aka ce wata irin rigar yara ce abinci ne na morewa an gane to ba an dora mishi ba sama da karfinsa shikenan sai a ce to abinda ka saba yi a da a gidanka na kokari da kake samuwa kake kai yanzu ma dai kokari za ka yi ka dinga samuwa ka kawo shinkafa ce ka samu maka ce ka samu dawa ce ka samu hatsi ne ka kawo musu ka dan hada shi da wani abu ka ba su wata jika bi an yace wani hallo an kun bi a dawo a kara musu wani abu la tudarra walidatun bi waladiha ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kadda a kuskura a cutar da mahaifiya bi waladiha saboda danta kadda a cutar da mace saboda danta ai bi sababihi saboda danta bi an tukuraha atila stawa ita wannan matar ala irdaihi akan shayar da shi kada a mata wannan idan mutana'ati idan tace ita ba za ta shayar da shi ba kadda a kuskura a tilasta mata sai dai abin da za a mata shine a bata shawara amma ba tilasta mata ba za a yi mace idan sun rabu da mijinta saki wanda yake ba'ini to yanzu a wannan lokacin jin haushi da jin ƙari ba abin da baya iya sawa zai iya yiwa ta ce ma ita ta fasa shayar mai da dan shi to yanzu ba za a tilasta mata ba a ce dole dole ne sai ta shayar da shi yanzu abin da ya kamata shine mata masu hankali da tijawa za su shiga gurin ta su tattauna da ita to wancan yaron nan fa idan aka ce a maida wa shi wannan mijin naki fa dan shi wa gidansu kin gama mashin da ita ta tsufa hakanan kuma yanzu shine babba a gidansu din kannin shi mata kanana ne za a kai miki danki aka je aka yadda a can mai kula da shi ma aiki ne sannan kuma kin ga bayyan da zai koda zai amshi nonon wata ya sha bayyan da zai ji dadin shi kamar yanda yake jin dadin dan nonon ki kuma yaro na kowa ne yanzu in yaron nan ya rayu ya tashi zai zama to wata kila yanda zai miki alheri yanda zaki ci moriyar shi ba zai ci baban nashi ba zai ci moriyar shi ai dai ta mata lallashi da nasiha amma ba wai akan a ce lasta mata ba dole sai ta shayar da yaranta yanzu sai a lallaba ta da kyau ba za a ce lasta mata ba wala yudarra mauludun bi waladihi sannan kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kadda a cutar da ma'aihi saboda yaran shi ma'aihi kadda a cutar da shi saboda yaran shi ai bi sababihi saboda yaran shi bi an yukallafa fawqa daqatihi a dora mai sama da karhin shi a ce to yanzu tunda dai kai ka sake ta ai ka san sare tana shayarwa ina kai ina sakin ta in ka san baka da me yasa ka sake ta to yanzu kawai a je kotu a ce to kullum a jika biyar biyar take kullum a jika biyar biyar take shi kuma baro ce yake turawa wata ran sai ya wuni yana aiki amma bai huce tashi da jika uku ba wata ran yayi kokari ne zai samu jika biyu wata ran jika hudu to yanzu an ce kullum a jika biyar biyar take kaga wannan an dora mai sama da karfin sa to shi ma wannan mahaifin kada a cutar da shi saboda dan sa a amma gurgurdan wato karfin sa a dora mai gurgurdan yanda zai iya kawa a kullum saboda yau ita take tasar gobe gobe ita take tasar yau idan yau an yi ciniki ya tafi ya yi turin baran shi ya samu jika uku an ce to a kullum ya dinga kawo jika kaga in yaje zai iya bada jika uku nan yau duka yace to ta kwana uku ce da gobe da jibi yanzu aikin shi da zai yi na gobe da na jibi yanzu zai zama to ya zuba asusun shi da sauransu sai ya zama to a kullum in ya tashi zai je shi balas ba na kwana daya ba ma yake badawa watakila wata randa sati guda ma yake badawa ya damka jika bakwai yace to ga jika bakwai sai ranar ladi ta gaba hallo zan dawo an gane wa idafatul waladi jingina da da aka yi ila kullin minhuma zuwa ga kowane daya daga cikin su da aka ce la tukallafu nafsun illa wusaha la tudarra walidatun bi waladiha sannan kuma aka ce wala mauludun lahu bi waladihi aka jingina dan zuwa ga kowane daya daga cikin su tare da cewa ba sa tare su ma'aurata baban shi yana bangare daya mahaifiyar shi tana bangare daya shi yaron shi ne a tsakiya ba dan komai ba fil mawdi aini a cikin waɗannan guraren guda biyu da bi waladiha da bi waladihi wannan raba shi da aka yi listi ya bafi saboda tabsasawa ne saboda neman tabsasawa ne su san da cewa lalle har yanzu koda alaka ta auratayya ta yanke tsakankanin su to akwai alakar da ta hada su shine ta wannan yara za a ce mishi dan wance ta fuskar mahaifiyar shi mace za a ce dan wane ta fuskar mahaifin shi namiji to dan haka tunda dai akwai wannan alaka akwai karuwa tsakankanin su to kada ya zama to an wa juna wulakanci mun gane da kyau wa alal warisi mithlu dhalik ubangiji subhanahu wa ta'ala ce mithlu dhalika kwatamkacin wannan abin da yake kan mahaifi alal warisi to yana zaman towa wajibi alal warisi akan magajin ma'aihin wanda zai ci gadan ma'aihin ay warisil abi magajin ma'aihin shine wa kenan dan kenan yaron da ake shayarwa din to yanzu idan ya zamanto babu ma'aihi to yanzu shi yaron da ake shayarwa din wajibi ne akan shi ya dauki dawainiyar da mahaifin shi zai dauka mun gane dai bayani wa huwa sabiyu shine yaron da ake shayarwa din ay ala walihi fi malihi mithlu dhalik ya zamanto wajibi akan waliyin shi wannan yaro din ya bayar da mithlu dhalika kwatamkacin abin da yake kan ma'aihi na ciyarwa da tufayatarwa gulgudan karfinsa fi malihi a cikin dukiyar yara idan ya zamanto miji suna tare da matar shi ya sake ta tana da tsohon ciki ina ana nan kafin ta aihu kawai miji sai ya fadi ya rasu to yanzu da ya rasu tunda dai akwai dukiya da ya bari yanzu wannan cikin za a yi jiran aihuwa idan aka aihi wannan yaron in yaro ne namiji in yarinya ce ta mata yanzu wanda shi mai gida wanda mahaifi ya yi wasiya akan ya kula da wannan yaro nashi shine waliyinsa to yanzu in ya je shi ya ce to yau kin samu kin aihu kin samu karuwa ta yaro to babansa dama abin da ya bari ya bar miliyan 20 to yanzu a cikin dukiyar wannan yaron tun daga wannan lokacin za a fara yi wa mamar shi hidima a ce yanzu a biki za ki sa leshe ne ko kuma za ki sa shadda a tambaye ta saboda irin tambayar da mai gidanta zai mata kenan shadda take bukata ko leshe a ciro mata shadda ko ta ce duka biyu ma a ciro mata shadda da leshe a dinka mata a cikin dukiyar wannan yaro din shi ma dai gwargwaron karfin shi kada kuma a al'amun badaranci haka nan lokaci zuwa lokaci a dinga siya mata tufafi sannan kuma a dinga kawo mata abinci ana ajewa shinkafa kafin bahu ya kare a kawo na aje maka kafin kwali ya kare a kawo na kwali a aje mai kafin budo ya kare a kawo na aje maji haka nan kulkule haka nan ran maji manda da sauransu shine yace ai allazi alal abi mithlu allazi alal abi kwatamkacin abin da yake kan ma'aihi lil walida wanda haƙi ne na mahaifiyar nan mai shayarwa to yanzu yana zamantowa wajibi akan waliyin wannan yaro din minar rizqi na ciyar da mahaifiyar shi wal kiswa da tufayatar da ita to wannan haƙi ne idan mace tana shayarwa in dai danta yana da kwai dukiya wanda take shayar da shi kin mu anan ne yaro za a haife shi ba shi da kobi a duniya a waɗansu ƙasashen za a ga cewa yaro yau aka naso shi duniya amma in ka ji abin da ya mallaka ya fi ƙarfin abin da wani ɗan shekara 50 ma ya mallaka a nan dama tun yana ciki kakan shi ya buɗe mishi kwant wanda zuciyar kuɗin ban san ba wahalar shi ya ce to wannan jikan nawa da zan samu na hari na buɗe mishi kwant na zuba mai miliyan 50 ga mu hari ma ana nan yaro ya kai wata yana cikin wata ɗanɗan wata 8 baban ya ce to saboda hidimar sabga shi ba mu san ba yanda za ta kasance an ƙara mishi miliyan 2 a maida mishi kuɗi miliyan 10 ana nan yaro ridda ya faɗo duniya aka ce a yaro gashi nan an mai sunan kakan shi a ranar ma ya ce to an ƙara mai kyautar miliyan 5 tashi da wata miliyan 15 ridda aka aihe shi ma yana da miliyan 15 wanda za ga wani ɗan shekara 50 kin yana nan yana ta jujjuya da kasuwa amma kuma ko miliyan 2 ba shi da shi ko ne ya tashi da miliyan 15 an gane to yanzu a cikin wannan dukiyar tashi duk abin da ya dace a ce ma'aihi yawa matar shi yawa wannan wato ma'aihi yawa mahaifiyar shi wannan yaro da aka haifa to in babu ma'aihi din shi yaron a cikin dukiyar shi za a yi wannan abu fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima bangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ayil walidani ma'aihannan guda biyu ma'aihi da ma'aihiya fa in arada fisalan idan suka yi nufin yayewa dan su ana fa in arada fitaman lahu idan suka yi nufin yayewa shi wannan yaron babla al haulaini kafin shekaru guda biyu suka yi nufin za su yaye shi yaron su so gan shi dan dugurguri dugui dugui yana yawon shi ko ina dan wata 15 amma gashi nan idan ka gan shi kai ka ce ya shekara biyu shikenan mahaifiya tace to baban wane so nake yaron nan a ce an yaye shi saboda kaga wani lokacin sai ya awa 10 ma bai sha ba nona wani lokacin aka kai shi gidan su kaka sai dare ake kashi amma kuma ba shi da matsala komai kenan ina so a ce wannan yaron a yaye shi yace to shikenan wance babu matsala in har kina ganin cewa sai yayin ni dama da kasuwa nake zuwa ban san ba abin da yake gudana uku shimi sai zaman to sun tattauna a tsakankanin su sun yi nufin su yaye wannan yaron kafin ya cika shekara biyu sadiran an taradin minhuma wanda kuma wannan yaye wanda za a wa yaron ya gudana ne an taradin minhuma yarjejeniya ce daga su waɗannan guda biyu da mahaifi da mahaifiya suka zauna suka yi shawara kuma aka yi ittifaqi aka yi yarjejeniya akan cewa babu laifi shi mahaifi yace a'a wannan abun na damka shi a hannunki indai har kina ganin cewa ya dace da ayaye shin saboda ya wadatu daga shan nono babu laifi tace to wane kana gani da safe in ka tashi in aka sayo mishi kunin shi a zama da yake shin ya kunin karugo kana gani kuma an jima a kawo mishi kosai na goma ya cinye kana gani ba ruwan shi da nono ina ce to shikenan babu laifi dan da wannan lokacin wata shawurin bainahuma kuma suka yi shawara tsakankanin su li tadhhara maslahatu sabiyi fihi saboda maslahal yaron wannan ta bayyana a cikin wannan shawara din da aka zo koyi zaman to ciki da goyo ne an haife shi bai wuce shekara 1 da wata 3 ba ta dauki sabon ciki shikenan kuma yanzu shi kuma idan ya sha wannan maman zai iya tsilale shi idan da yana kilo 8 ya aka maida shi zai zama to kilo 5 shikenan tace to mai gida in aka ce yaron nan a bar shi ya ci gaba da shan maman nan zai iya haifa mai matsala a kullum muna likita a kullum yaro hankalin shi ba a kwance mu ba a kwance ba ina gani a yaye shi kawai a saya mishi madara ya je ya dinga sha yace aka kiya ganin yafi tace ni nake gani zai fi kirki idan aka ce a mishi hakan din amma in aka bar shi a haka ya ci gaba da shan wannan mama to ga baki ɗaya tsulewa zai ce to ba damuwa saboda dama maslahal yaron ce ake nema Allah ce fala junaha alaihima fi zalika babu laifi akan su fi zalika cikin wannan abun da za su yi na siyaye dan su kafin ya cika shekara biyu Ubangiji ta'ala ce wa in aratum to ku mazaje wa in aratum idan kuna nufin khitabul lil abai wannan zance ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yi wa iyaye waɗanda aka haifa musu yara Ubangiji yace wa in aratum idan kuna nufin an tastardi'u auladakum an tastardi'u maradi'a ghayra alwalidati wato ku nemo waɗanda za su shayar muku da ƴaƴanku ba ma'aifansu ba mata wanda suka aihe su to fala junaha alaikum wato waɗansu guraren za ka ga cewa a al'adance idan aka haifa wa mutun yaro ba mahaifiyar shi ba take shayar da shi mahaifiya ita da zaran ta shayar da zaran ta aifa mishi da to ta gama komai da komai lafiya kal alhamdulillah da zaran ta aifa mai yaro to ta gama aikin ta yanzu can yaje ya nemi wanda za ta shayar mishi da yaron sa wanda za ta kula mishi da yaron sa to Allah ta'ala ce idan har kuna nufin an tastardi'u maradi'a li auladikum kuna neman ku ne kuna nufin ku nemo da waɗanda za su shayar muku da ƴaƴanku ba ma'aihansu ba mata wanda suka haife su to fala junaha alaikum babu laifi akan ku fihi cikin wannan aikin da za ku yi idza sallamtum ilaihinna idan kuka meka zuwa gare su su waɗannan mata yanda za su shayar muku da ƴaƴanku ma ataitum ai ma aradtum ita a hulahunna abinda kuka yi nufin za ku ba su shi minal ujra na lada idan kuka meka zuwa gare su bil ma'rufi da kyautatawa ka tsibin nafsi kaman dadin rai ya zamanto a yarjejeniya ne kuka yi, ita wanda za ta shayar muku da yaron ku, tace ita a kowane wata ta yarda a bata jika 40, amma za ta tsaya tsayin daka akan ta daga cewa ta kula da yaron ku. Kenan shima mai gida yace to ba damuwa, ya yarda zai dinga bada jika 40 din ba ta kula mishi ba akai, yake bada wato yanzu wannan babu laifi shima akan haka nan. Wattaqullaha, ku kiyaye dokoki na Ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin abubuwan da ya umarce ku wajen aikata su da kuma abubuwan da ya hane ku wajen nesantar su. Wa alamu, ku sani annallaha basirun, hakika Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne bima ta'amaluna, dangane da abin da kuke aikatawa mai kyau ko rashin sa. La yakhfa alaihi shay'un, wani abu baya koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala minhu, dangane da abin da kuke aikatawa kyakkyawa ko kishiyarsa. Na'am.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.
نعم.
والله بما تعملون خبير.
Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wallazina yatawaffawna minkum, wadanda suka mutu daga cikin ku, wadanda aka amshi ran su daga cikin ku, ya mutuna wadanda suka mutu daga cikin ku, wayadharuna azwajan, sannan kuma suka bar mataye a wannan gida na duniya, yatarabbasna bi anfusihinna, aili yatarabbasna, su waɗannan mataye din su jira bi anfusihinna ga kawunan su anin nikahi, ga barin yin aure ba'adahum, bayan rasuwar mazajensu, to su jira ga barin yin aure arba'ata ashhurin wa ashara, tsawon wata huɗu da kwanaki goma, minan layali da darare, daga cikin darare, sai sun yi dare na wata huɗu da kwana goma, sannan kuma za su fita daga takaba. Wa hadha fi ghairi al-hawamil, wato wannan hukunci ya shafi mataye waɗanda ba su da ciki ne, ya shafi waɗansu masu ciki ne. Wa ammal hawamil, amma mataye waɗanda suke da ciki idan mazajensu suka mutu, fa iddatuhunna, iddarsu shine an yadda'ana hamlahunna, sa haife abin da yake cikinsu. Wato mace wanda take da ciki, idan mijinta ya sake ta ko mijinta ya rasu, iddata shine ta haife abin da yake cikinta. Bi ayati dalaji, wannan hukunci kuma an tabbatar da shi ne da ayat da take cikin suratul dalaq, shine Allah ta'ala da yace wallahi ya isna min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna. To shine Allah tabaraka wa ta'ala wato yace ma abuta ciki, iddar su shine su haife abin da yake cikin su. Idan mace tana da kwai ciki, mijinta ya rasu, shine ta haife abin da yake cikin ta, kamar yanda muka karanta cikin sa Umdatul Ahkami hadithin na Nasubai'a al-Aslamiyya, wanda mijinta Sa'd ibn Khawla, wanda ya rasu a hajji ta ban kwana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, bayan rasuwar shi da kwana 40 ta haife abin da yake cikin ta. Na'am. Wal amatu ala nisfi min zalika bisunnah, ita kuma ko wal amati, sannan kuma wa hadha fi ghairi al amati, wato wannan hukunci shi kuma shi ma dai ya shafi watar baiwa ce. Baiwa ita alan nisfi tana kan rabi min zalika daga iddar wato mace wanda take diya. Idan baiwa mijinta ya rasu, iddar ta shine za ta yi wata biyu da kwana biyar kenan. Wata biyu da kwana biyar, saboda wata huɗu da kwana goma shine iddar diya mace wanda take ba baiwa ba. To baiwa idan mijinta ya rasu, iddar ta shine za ta yi rabin wato iddar diya mace. Bisunnati, wannan shi kuma wannan hukunci an samo shi ne a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. فإذا بلغنا أجلهن وبنجي سبحانه وتعالى چه إدن دي لئن جلن سدسكي يكالي فإذن قضت مدة تربسهن إدن دي لئن زمن سنجل دسكي يغما تو فلا جناها عليكم باب لئ في أكنك أيها الأولياء يا كو وليين ودنن ماتاي وند مزاجن سو سكا رسو فيما فعلنا في انفسهن cikin abin da su matayen suka aikata a cikin kawunan su min at-tazayyuni na ado wanda shari'a ta musulunci ta yi izini game da yin shi mace ta aikata abin da zai zama to ya kore mata wannan takaba da take ciki ta yi ado ta zauna a cikin gidanta wa ta'arrudi lil khutabi da kuma bujurtowa ga waɗanda suke bazaurai ta shirya kuma yanzu ta fara amsal bazaurai da hannu biyu ta tattauna wanda hankalinta ya karkata zuwa gare shi ta aure shi bil ma'rufi amma da gulgudo wanda yake abin sani shar'an ga shari'a abin da yake sananne ne a shari'a kada su yi abin da ya zama to ya saba wa addini na musulunci wajen abin da ya shafi ado din da sauransu wallahu khabirun ubangiji subhanahu wata'ala masani ne dangane da boyayyen abin da yake cikin zukatan su matan da waɗansun su kamar yanda ya san abubuwan da suke bayyane na su waɗannan matayen da waɗansun matayen ma bima ta'amaluna dangane da abin da kuke aikatawa Allah ta'ala ya san shi ciki da bai ba wani abin da za ku boye mishi
ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم
بارك الله فيكم بنجي تبارك وتعالى ولا جناح عليكم باب لي في أغريكو babu laifi akan ku fi ma arrabtum bihi cikin abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka da shi lawahtum bihi cikin abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka da shi min khidbatin nisa'i na zawarcin mataye neman auren mataye almutawaffa anhunna azwajuhunna waɗanda mazajen su suka rasu suka bar su to babu laifi a gare ku cikin abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka da shi fil iddati a cikin idda kuka musu wannan jirwaye da kamar wanka din ba ta kuka yi ba za ku aure su ba ta kuka yi ba kuna son su amma dai jirwaye da kamar wanka ne kuka musu wato al-labibu bil isharati ya fahamu akwai abin da idan mutun yayi za a gane cewa lalle akwai biye kasan kadago bai waɗanda zawara kobo akwai alama cewa washi ake so ba shi bane ake so aka ɗauki kuɗi aka bashi ka qaulil insani matsalan tamkar fadar mutun ga misali yace innaki la jamila yace kai madawanci Allah ji kan mai gida Allah ji kan shi Allah ya gafarta mishi wallahi har yanzu dai babu laifi har yanzu dai kyawunki da nagartarki da nagartarki tana nan bata gushe ba babu laifi har yanzu har yanzu kina nan a matsayinki na shatak an gane ku ko yace wa man yajidu mithlaki ce kai amma fa wanda ya sami irin yahuta nan ce wanda ya sami irin yahuta ga hakuri ga ladabi ga karatun alqur'ani ga qiyamul layli ga tausayin miji an gane ku kana fara haka ta sa abin da kake da shi an wannan jirwaye da kamar wanka kenan wa rubba ragibin fiki kace da ita kai wancin da yawa akwai masu san kifa a unguwan nan in kika ji yanda ake zancen ki akwai masu san ki akwai masoya sai dai Allah ya tsone idan makiya kawo wanci to wannan shi ma dai jirwaye da kamar wanka ne kai baka fito ba kace kana san ta to amma dai ka ga mata irin wannan magana saboda ta san da cewa kai ma dai ka kokon bara ka aje kayanka a aje amma dai baka fadi baka ce kana so amma dai maganganunka a lisanul maqal yufassiru ma admarahu lisanul hal wato harshe mai magana yana bayyana abinda lisanul hal ya boye shi sai da mun to yanayin da kake ciki daga ce wa rubba ragibin fiki ai da yawa mutane suna kudin irin ki wallahi ce yanzu a garin nan ce irin ko ba su ta kilje ba ka samu ka ziga ta ga ki dai yanzu in aka ganki wannan durb din nan kai ka ce biki taba aihuwa ba amma aihuwa uku haka ne ai mace sai da kama jiki ka dan ziga ta da sauransu to wannan babu laifi au aknantum ko kuma kuka boye wannan din admartum kuka boye shi fi anfusikum a cikin kawunanku min qasdin nikahihinna nanfun auransu alim Allah to Allah tabaaraka wa ta'ala ya san cewa annakum haqiqa ne ku satadhkuruna hunna da sannu za ku ambata musu abinda kuka boye a cikin zuciyarku na san su bil khidbati da neman auransu bayan sun gama idda ko bayan sun gama takaba wala tasbiruna anhunna ba za ku doki hakuri ba ga barin kaiwa kanku gurin su bayan an ce ta gama idda radda aka ce ta gama idda washe gari an ga takalmin ka kohor gidansu an ga san takalmin ka in abokinka yana neman ka in ya zo shi zai haska zai ga san takalmin ka ya san baka iya bayan hakuri yanda kake santunta tuntuna cikin idda to bayan ta gama idda in aka ce yau ta gama idda wata kila rannan da dare an ganka gurin dan haka fa abaha lakum at-ta'rid sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta muku jurwayi da kamar wanka maganar da idan kuka yi za ta san cewa eh lalle kai ma ka dan aje wadansu dosi a gurinta kenan sai ta dan faffalla su ta dan kakkaranta ta yi tunani bayan ta gama ta kaba in ka zo ba za ka jima ba kana hira zaka aure ta inda ta yarda walakin ubangiji tabaraka wa ta'ala ce sai dai la tuwa'idu hunna sirran kada ku yi musu alƙawalin aure a asirce kada ku ce za ku yi za ku kada ku musu alƙawalin za ku aure su a asirce ka tarra ta da dare ko irin dama kana daga cikin masu taimakawa mata wanda mazajensu suka rasu kai kai mata buhun shinkafa ka aje to alhaji Allah saka da alheri ce eh to akwai wani gini da nake yanzu kece nake ginawa kenan idan kin gama takaba ga lamba ta nan zan baki a takarra ki kira ni zan turo manyana a gama magana kada ku musu wannan alƙawali da ayni kahan walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai kada ku yi musu alƙawali na cewa za ku aure su ku tattauna da su kuma a asirce wannan ko a bayyana ne ma shi ma baya halitta illa an taqulu qawlan ma'rufa lakin sai dai an taqulu qawlan ma'rufa an halitta muku ku faɗi magana wanda take kyakkyawa ai ma urifa shar'an magana wanda aka santa ga shari'a ta musulunci min at-ta'ridi wato na abin da ya shafi jirwaye da kamar wanka falakun zalika wannan kun samu ku yi haka nan babu laifi ku musu jirwaye da kamar wanka amma ku huto kiri-kiri ku nuna mai talko a fili wannan shine addini ya haramta idan mace tana cikin idda ta mijinta wanda ya sake ta saki ba'ini wanda sake raja'i idan miji yawa matar shi sake raja'i ko jirwayi da kamar wankan baya halitta ka mata ce wannan ya saki matar shi saki daya to karka je ka raka wasa ta kai wancan wannan ku gaskiya in ya rabu da ke yayi asara ba da jimawa ba za a kwashe ki ba da jimawa za a yi kaza ba wadan suna fadin maganganu waɗanda suke munana wanda ba su dace ba ga mataye wanda suna tare da mazajensu ma akwai lokacin da zai zamanto mace miji ya mata saki daya ko saki biyu amma irin ƴan mugun wasannin nan za su dinga cewa dama ce sa'ad yaro ce ina ce ina shi ai da ma kawai biya dai kawai tsautsayi ne kaddara ce ta saki kika je gidan shi ba wanda zai dinga mata bayanin ta koma gidan mijinta ta yi hakuri haka Allah ta'ala ya so ta ƙara hakuri da zama da miji wannan mijin nata shine aljannarta yawanci ɗan zai za su yi ta ziyarta zama to yanzu zai dawo da ita a ɓura a hwaɗo ta ce ita ta kashe arme iyayenta da ransu da komai saboda ta samu ɗan zai to Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta yin jirwaye da kamar wanka ne cikin waɗannan guda biyu amma matar da ya zamanto tsakankaninta da mijinta babu komai amma matar da ya zamanto mijinta ya rasu amma wanda take matar da ya zamanto mijinta saki ɗaya ne ya mata ko saki biyu ne wannan baya halitta wani ya mata jirwaye da kamar wanka mun gane da kyau wala ta'zimu uqdatan nikahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kada ku daura aniyar kulla aure ay ala aqdihi kadda ku daura aniya akan kulla aure hatta yabluga alkitabu ajalahu hasse alkitabu ayil maktubu min alidda abinda aka fardanta akan su na idda hatta yabluga ajalahu hasse ya kai matakar shi bi an yantahi ya kare kadda ku nemi auren mata ka cewa mahaifinta to ni da daura aure na da ita bayan ta gama idda ta tare a gidanta a baya halitta ayi haka nan wannan idda da Allah subhanahu wataala ya fardanta akan mataye lokacin da mazajen su suka rabu da su to baya halitta a daura auren matayen suna cikin idda har sai sun gama wannan idda din wa alamu ku sani anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum hakika ubangiji tabaraka wataala ya san dukkan abin da yake cikin zukatanku min al'azmi na wannan daurar aniya da kuka yi akan kullin aure wa ghairihi da wani safa hadzaruhu ku ji tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala an yu'aqibakum lalle zai yi muku azaba zai yi muku uquba idza azamtum idan ne kuka daura aniyal auren su a lokacin da suna cikin idda busu gama ba wa alamu ku sani anna allaha ghafurun hakika ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gafara ne liman yahzaruhu ga dukkan wanda yake jin tsoron shi yake jin tsoron azabar shi halimun ubangiji tabaraka wa ta'ala mai bartakurum ne mai jinkirin uquba ne bi ta'khiril uqubati da jinkirin azaba an mustahiqiha ga wanda ya cancanci azaba din ina gane shine karshe ko abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadzal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk